Haka mai wuya.
Matsalan ne shi ya bayo na kansa a matsayin dan kasa da a'a ba dan kasa ba shine addini ya samu ya shiga ciki shine ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkamu da sadu mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da ke cigaba da duba abubuwan da ke janyo tashi-tashi hankula a jihar Plateau Nigeria yau muna kashi na uku na wannan muhawara din kuma a yau din zamu duba abubuwan da suka shafi magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba zamu kawo muku misalin da ya shafi tsohon shugaban Nigeria General Yakubu Gawan zamu kuma duba magana rikicin Fulani da makiyaya to amma kafin mu fara wannan bari mu fara jin wasu ra'ayoyi na yan Plateau din game da wannan tashi-tashin hankula
sunana Lawal Babu to digital elder daga Jos North Jos ta Arewa wato abin da ya jawo tashin hankalin nan bayan an shafa shekaru 6 ana zaman lafiya ana cikin kwanciyar hankali arziki kuma ya yalwatu kowa ya rungumi juna abin da aka rasa da wannan bai yadda da wannan ba wancan bai yadda da wannan ba yanzu duka an zo an dinki sai kuma wannan bala'i ya zo ya afko wanda ba ma fata kada Allah ya saki kawo shi amma idan ana la'akari da abubuwan da yake jawowa kullum muna jawo hankalin gwamnati akan wannan al'amari kwaya shaye-shaye na daga cikin abin da yake jawo wannan masifa gwamnati ta sa ido akan maganar kwayan nan sosai sosai domin duk yadda gwamnatin nan ya kai da kokarin ya dakile sharri da rashin mutuncin tashin hankali idan bai yaki kwaya ba da ma sai da kwaya a cikin garin Jos North da kuma Plateau State baki daya to kullun za a yi ta mar masa da hannun agogo baya ne ya zamanto yana tufka wadansu suna warwarewa kuma a sanadin kwayan nan
sunana Comrade Friday Bako ni ne shugaban matasa na Dieto Hot a Zarmaganda Jos South Local Government Area na Plateau State na farko nan kin duba da kyau abubuwan da shugabanni wayansu suke yi abinda suke giya ma matasa din nan ba abubuwa masu kyau bane su suke sa matasan nan su yi abinda bai kamata ba so muna son kamar ni abinda nake son giya ma matasa kar su yarda wani ya sa su yi abinda baya da kyau na biyu kuma kin gan rashin aiki kamar ni yanzu da nake aiki ba wani babban mutum ko wani da zai zo ya ce zai bani makamai wai saboda injin yaki ko kuma injin kashe wani saboda shi saboda ina da abin da nake yi kuma bazan yarda ma wani abu ya same ni ba so abin da bana so ya same ni bazan so ya same wani ba so ya kamata gwamnati da kuma mutanen da suna da hanyar da za su samu aiki su samu ma matasan nan aiki saboda suna aiki ba yanda za su dinga wayannan halayen da ba su da kyau
shi me bambancin wanda aka haife shi ya tashi a cikin jihar Plateau da wanda ya zo ya zaune ta daga baya wato muna magana zaman dan kasa da wanda ba dan kasa ba kenan wannan na daga cikin abubuwan da zamu duba a yau a kashi na uku na wannan muhawara da Zainab Babaje ta shirya mana tsakanin Bitrus Kazal da kuma Ibrahim Baba Hassan dukkan su 'yan majalisar dokoki na jihar Plateau ne shi Bitrus ya yi a shekarun baya shi kuma Ibrahim yanzu yake yi ba da bata lokaci ba ga Zainab da bakin ta
matsalan ne shi ya bayo na kansa a matsayin dan kasa da a'a ba dan kasa ba shine addini ya samu ya shiga ciki shine ya samu siyasa ya shiga ciki har ya kai kabilanci amma ginshikin wannan damuwa ba maganan jiya bane ba maganan shekaran jiya bane an dade ana yasa kuma mu a Jos ba zaki ba mu laifi ba don in naje Lagos ba za a ban aiki ba don ni ba koda barin baki misali Yakubu Gawan kaka ne a gare ni ba zan ce baba ba Yakubu Gawan ma za mu iya ce su suka kafa husasa baban Yakubu Gawan amma ai akwai lokacin da ya nemi shugaban kasa a local government nashi an kada shi let go doctor wani da ya taba yin minister aka sheka da Gawan a husasa Gawan fa yaki ya so nuna shi dan Najeriya ne yake zo garin shi Plateau yayi takara lokacin ana wani abu wai option A4 yaje husasa yayi takara a local government nashi a husasa an kada shi saboda me ana ganin shi bare ne to yaya an yi magawan haka kake so a Plateau wai ba za a yi haka ba ai ba mana adalci ba fa da gaskiya saboda Allah
Honorable Baba Hassan kaji abinda shi honorable shi ma ya yi magana musamman wannan ita ce magana da ya kamata a fuskanta domin a warware domin ana ganin kamar zai kawo maslaha kan batutuwan da muke tattaunawa lokaci ya kai da za a ce a gyara tsarin wannan mulki saboda wayanda sun zo jos shekara da shekaru suna ganin kamar ba inda za su tafi kamar yadda kai ma kai magana kana ganin kamar ya za a yi warware wannan matsala ne
kamar inda nake miki wannan warware ta sai doka ko ba kawai sai constitution ne zai warware amma kamar inda na faɗa kamar ni nake miki misali ni ban san inda na sani ba sai jos ko ba gaskiya ba to kin ga wannan sai abu ne wanda doka ne zai warware shi
kawai to kenan kai kana da shedan zama dan kasa kenan
a in kace mun bar jos te iya da rikici da kare ni cikakken dan kasa ne inda na sani kawai plateau state jos mod ma
to amma kai ma kana cikin wadanda wato za a ce tunda dai kana majalisar dokoki kusan za a ce da ana bada sarauta ma da kai zaka zama sarkin majalisar dokokin jihar plateau to amma kun yi wani yunkuri na ganin cewa wato an gyara wannan kundin tsarin mulki da yadda mutum idan ya zauna a ce ya kai ko shekara 50 a wuri zai iya zama dan kasa
shi ne wannan sai daga federal ne ba ma state law ba ko ba ka ba state law federal ne ya kamata ya zo cikin constitution ne cewa an kai kaza ko ba ka ba shi saban galibin kowa nan bane
to shikenan akwai batun daga baya bayan nan zaka samu batun Fulani makiyaya da manoma wanda a ƙauyuka idan aka ce a cikin birnin Jos ana magana batun dan ƙasa da bako da sauransu a ƙauyuka zaka samu makiyaya da manoma ne suke samun tashin hankali a tsakanin su musamman saboda idan kai duba yanayin jihar Plateau akwai ni'ima ta yadda manomi yana amfana makiyayi yana amfana amma a nazarinka me ya janyo wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma
na wato in kin duba wannan abu ne wanda mun zo mun tare da tarihi tsohon abu ne wanda ya dade amma bambancin shi ne da ko da an samu conflict an samu damuwa zaki ga an kira hardo an kira masu noma a wajen ko baka ba an sulu amma yanzu sai yana kasancewa in wannan abu ya faru sai kisa in wannan abu ya faru sai kisa kin ga inda yazo da bambanci nan da amma da mai unguwa ne kawai zai kira maza sai a shanu na ya shiga nan wajen ya bata misali abinci na kaza ne sai a biya sai ga an yi sulu in kin duba babu wayanda suka dace da sama shine mai noma na bukatar shi kanshi ba fulata ne din menene in shanun su suka shiko za su sa albarka ne wajen shi ma zai yi noma ba siyasa ya mutaki ba in ga da zaman da aka sani kenan wanda yanzu kuma ya taba bare gaba da
to honorable kazai barin dawo gare ka batun wannan makiyaya Fulani musamman za a ce kenan da su ma manoma waɗanda a cikin su ma akwai makiyaya me ya kawo wannan tsamin dangantaka tsakanin su
dan Allah ki dan mun hakuri kamun in kai wannan akwai maganan da zan yi nace miki ni a ra'ayi na gwamnati nan bata yi abin da ya dace domin a samu zaman lafiya mai daurewa ba kin ga na fari mun yi maganan albarkatun kasa na plateau da ake yaki akai mun yi maganan dan kasa da mutumin da ba dan kasa gashi mun shiga maganan Fulani da kuma manoma in kika duba shekaru 6 da ya wuce nan wanne ne gwamnati ta dauki mataki na tabbas wai ta yi maganin wayannan abu idan baka yi maganin annihin abin da ke damuwa kwantacce a kasa ba yaya kake tsammanin ƴaƴan za ka yi maganin su na fari kenan na biyu wannan ma maganan makiyaya da manoma yana cikin rashin adalci da yake tada hankulan mutane a plateau sau da yawa misali a ce gwamnatin tarayya uba ne ga kowa haka kuma chairman na local government haka kuma aikin jidazu ya ce yana wakilta na tabbas haka ne ni ina ci ina sha a Jos tabbas shi wakili na ne gaskin kenan amma asali na din Jos East ne gaskin kenan amma in abu ya same ni da za a yi magana a majalisa an honorable babs bai mun ba an gama magana ba wanda zai mu gaskin kenan kawai idan shugaban kasa idan gwamnatin tarayya uba ne ga kowa menene musabbabin dalilin da yasa duk wani hurufin da gwamnati ya fitar ana so ne kai a kyautatawa makiyayi manomi ba abin da aka mishi
ta dalilin yaya akan ba makiyayi taki akan bashi wayan su tallafi na iri da sauransu baka gani wannan gwamnatin tarayya na tallafawa
a bari mu baki misali gwamnatin tarayya tace za ta gibi gonaki ta ba wa makiyaya shikenan in na tashi yau misali ni mutumin plato shikenan na tashi na je Lagos ina filin da aka diba min ni manomi bai adalci ba muna ganin gwamnatin nan dai musamman ita dai makiyayi ne na damunta uba kuwa ya kamata ya ga iri da kike magana kowane lokaci ne gwamnati take bada iri kowane manomi ne take bada iri amma to yaya ba a dauki kasa na wani ma a ba ma manomi ba shi manomi yana na yau kam da man manomi da makiyayi wannan ne kaman daman wa da kani wannan tun zamanin da amma lokacin da muke yara in ba platin ya shiga unguwa zai yi magana da mai unguwa ana ma murna ya zo domin lokacin da ya rufe rugansa zai bar taki kuma mu za mu dinga samun nono muna sa a kuno to amma sai ya kasance in ka ga ba platin kana fargaba saboda me za a zo a kashe ka da matanka da ƴaƴanka duka to wani ya zama mana damuwa ni kuma ina ganin shugabanni na kasa bai kamanta a rinka kwatanta gwamnati ta fi damuwa da ko manomi ko makiyayi ba gwamnati ta nuna adalci wa kowa to menene dalili da gwamnati za ta nuna ita dai makiyaya ne sun fi damunta ba maganan manoma ba
kuma da lato a gaishe ku malamai to jama'an nan ma za mu diga aya anan sai mun dawo mako na gaba lokacin da za mu kawo muku kashi na hudu na wannan muhawara din wanda shi wannan kashi din zai taɓa batutuwa da yawa da za su ci gaba da duba maganar rikicin manoma da makiyaya da kuma wani zargi da aka dadi ana yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da cewa ya fi son ya kyautata manoma fiye da makiyaya gaskiya ne wannan abun kafin mu dawo muku a makon gobe din muna godiya ga su baki namu wato Bitrus Gazel da kuma shi Ibrahim Babasan da kuma musamman ita wakilin tamu Zainab Babaji da ta shirya wannan muhawara a Changes a aiko mana ita. Ni ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington DC muke fatan mun ba ku lafiya.